Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyana ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 17 ga watan Afrilun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Yusuf dauke da kanun labarai.
Adadin waɗanda suka mutu a sanadiyar annobar coronavirus sun zarce yadda aka zata a farko a kasar China. An fara addu'o'i na kwanaki uku a baki ɗayan kasar Tanzania. Ko me yasa hakan? Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun fara murmurewa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya dokar hana zirga-zirga sakamakon annobar coronavirus na kokarin tarwatsa tsarin almajirci da hukumomi suka dade suna fama da shi. Masana da manazarta na ci gaba da gargadin jama'a a nahiyar Afrika dangane da muni da illolin da annobar coronavirus za ta iya haifarwa idan har ta yi kamari a nahiyar. Haka kuma za mu kawo muku shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke shiryawa ya kuma gabatar. To amma kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci. A yau Juma'a kasar China ta ce adadin mutane da suka mutu a birnin Wuhan a sanadiyar annobar COVID-19 ya fi yadda aka zata a farko. Birnin Wuhan da ya kasance cibiyar wannan annobar a China ya ƙara adadin waɗanda suka mutu sakamakon kamuwa da cutar da sama da kashi 50 cikin 100. Jami'an kiwon lafiya sun fitar da wata sanarwa da cewar an samu ƙarin mutane 1,290 da suka mutu, da ya sa adadin waɗanda suka mutu da cutar ya kai 3,869. Bayanin ya ƙara da cewar akwai dalilai da suka sa adadin farko ya bambanta da suka hada da yawan waɗanda suka kamu da cutar a lokaci ɗaya da ya fi ƙarfin kayan aiki a asibitoci da kuma wasu mutane da suka mutu a gidajensu, duk ba a saka su a cikin jimillar ba a baya. Jami'an kiwon lafiyan kasashen waje suna shakkun adadin mace-mace da aka samu a kasashen Asiya. Suna masu cewar adadin da kasar China ta fitar na mutane da suka mutu yayi kadan idan aka kwatanta shi da sauran kasashen duniya. Ya zuwa yanzu dai adadin mutane da suka kamu da wannan cutar a kasashen duniya ya haura mutum miliyan 2. Kana waɗanda suka mutu sun fi 150 a cewar cibiyar binciken annobar ta jami'ar John Hopkins. Daga yau Juma'a an fara addu'o'in kwanaki uku a kasar Tanzania akan neman kariya daga yaduwar annobar coronavirus a kasar. Shugaban kasar John Magufuli ne ya kaddamar da wannan addu'ar a kasar baki daya, ya kuma umarci 'yan kasar da su tashi tsaye da addu'o'i ko Allah zai kawo musu sauki daga wannan annobar da aka samu ƙarin mutum 6 dauke da cutar. Yanzu haka kasar tana da mutum 94 da suka kamu da cutar. Ya zuwa yanzu mutum 4 sun mutu a sanadiyar cutar a kasar ta Tanzania.
To madalla, an jima kadan Yusuf zai sake dawowa da ƙarin labarai. Amma kafin nan bari mu leƙa jihar Kano a arewacin Najeriya, inda a yau ne aka shiga rana ta farko ta dokar hana zirga-zirga da gwamnatin jihar ta kafa a wani matakin dakile yaduwar cutar coronavirus a jihar, wadda kawo yanzu take da mutane fiye da 20 da suka kamu da cutar. To sai dai wannan doka ta yi sanadiyar ɗaliban makarantun tsangayu da aka fi sani da almajirai da suka dogara da yawon baradun neman abinci su mafi cewa daga Kano zuwa garuruwansu. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Tun a shekaran jiya Laraba ne gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sanar da kafa dokar hana zirga-zirgar jama'a biyo bayan bullar cutar ta corona a jihar ranar Lahadin da ta gabata, baya ga haifar da cincirin da mutane a kantina da shagunan sayar da kayayyakin masarufi a sassan birni da kewayen Kano. Sanarwar sanya dokar ta tilasta almajirai daga makarantun tsangayu daban-daban na fita daga birnin Kano zuwa garuruwansu. Akan dai baya rasa nasaba da dakatar da karatu a galibin makarantun da kuma fargabar da ke zukatan galibin alarmomi da ɗalibansu na abin da ka iya zuwa ya je saboda halin rudani da wannan cuta ta jefa al'ummar duniya. Sai dai alarma Adamu Abubakar guda cikin mamallaka makarantun tsangayu a Kano na cewa hukumomi sun hallara su a wani wuri a ranar Laraba da ta shude da nufin sanar da su sako daga gwamnati game da halin da aka shiga amma daga ƙarshe suka watse ba ce da su uffan ba
tun daga karfe 10 kowa ya halatta to wasu tun kafin 10 ma suna guran to muna nan aka cika gurin nan har bayan karfe 1 an tara mu sun zo duk jami'an tsaro da wane ne duk sun zo sun gurin amma daga bisani kuma ba a ce da mu komai ba sai da aka ce mana kowa ya hakuri ya koma gida za su turo masu unguwanni kowa su yi mana jawabin abu dalilin da yasa aka tara mu har kawa yanzu ba wani mai unguwa da yazo ya ce mana wani abu dangane da dalilin da yasa aka tara mu mu masu biyayya ne ga hukuma tunda mu ba masu ba fituna muke ne ba mun fi kowa ma san a zauna lafiya
dangane da wannan doka ta hana zirga-zirgar jama'a kuwa Alarama Adamu Abubakar ya ce sun yi tanadi a matakin su.
Mu dama muna da tsari da asambayoyi irin namu nana daidai da muke muna da tsari wanda ke ba mu barin yaran mu fita ko ina. Dan haka amma daga cikin yara kowanne hankalin su ya tashi sun zo sun ce za su tafi gida da sauran su gaskiya duk wanda yazo ya ce zai tafi gida mu mun bashi kan ya tafi gida in yaso idan kura ta nutsa in Allah dan ya kama za su dawo wannan Allah ya hukunta za su dawo an sanar da iyayen su za su to gida Allah ya dade zamu ci gaba da sa iya sa idan wanda yake ba wadai wani abu da in Allah da zai faru mu dai dangane da mun Allah da ba wani abu zai faru in Allah ya yarda
akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar APA wato Arewa Progressive Awareness da ke rajin bunƙasa rayuwar mutanen Arewa ke cewa ta dukufa sosai wajen wayar da kan jama'a akan wannan annobar cuta ta corona
kullun abinda muke gaya mutane annoba gaskiya ce kuma har kullun a matsayin mu na musulmi mu abinda muke kira ayi hakuri wannan jaraba ce da Allah ya kawo tunda masana kiwon lafiya sun gano cewa wannan zama a gidan shine kadai hanyar da za a bi wajen kare yaduwa daga wannan cutar so muna kiran mutane da su koma gida su zauna su kuma yi hakuri zuwa a ga abin da Allah ya yi
Comrade Yusuf Ibrahim kenan ko ne can kungiyar APA mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Najeriya
wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 a matsakaicin zango a jamhuriyar Niger za a iya jin mu a tashar mu ta biyo ya Africa akan mita 200.5 bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu yanzu kuma ga Yusuf ya sake dawowa domin karshen labaran duniya
kasuwar hannayen jarin Amurka sun fara murmurewa a yau Juma'a a inda kamfanin Dow Jones ya samu karamar riba jim kadan bayan kada kararrawa kamfanin S&P ya samu riba da ta kai kimanin rabin kashi cikin 100 kana kamfanin Nasdaq ya samu riba da ta kasa da kashi 2 cikin 100 kasuwannin kasashen Turai da Asiya su ma sun cira bayan jawabin shugaban Amurka Donald Trump da yi a yammacin jiya Alhamis na shirye-shiryen fara farfado da tattalin arzikin kasar kana rahoton wani kamfanin hada magunguna na Amurka G-Lead na samar da maganin annobar COVID-19 ya kara taimakawa wajen farfado da kasuwar hannayen jarin ko a yammacin jiya Alhamis cibiyar bincike ta asibitin koyarwa na jami'ar Chicago ta ce mutum 125 da aka yi gwajin maganin annobar COVID-19 sun warke cikin kankanin lokaci daga shan maganin da kamfanin G-Lead ya sarrafa wannan maganin da aka sarrafa mai suna Remdesivir an yi shi ne domin gwaji da dukkan alamu kasuwannin Asiya ba su motsa ba duk kuwa da labaran da ke nuna cewar tattalin arzikin China ya fadi warwas a farkon wannan shekara ta 2020 karan farko cikin shekaru 100 ana sa ran sakin tsohon lauyin shugaban Amurka Donald Trump daga gidan yari nan ba da jimawa ba a dalilin samun barkewar annobar COVID-19 a gidan yarin da yake kulle Michael Cohen wanda aka yanke ma zaman gidan kaso na tsawon shekaru 3 an shirye sakin shi daga gidan yari na Otterville da ke birnin New York a ƙarshen shekara mai zuwa zai karkara sauran lokacin sa ne yana daurin talala a gidansa Cohen ya amince da aikata laifi a shekarar 2018 na coji a wajen biyan kudaden haraji da zarbiya a kudin yakin neman zabe da yima majalisar dokokin kasa ƙarya. Cohen kuma ya amince da laifin baiwa wasu ƴan mata biyu kudade na toshiyar baki wanda suka ce suna da wata alaka da shugaba Donald Trump.
Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. A yayin da hukumomi a Najeriya ke ci gaba da daukar matakan hana cinkoson jama'a da nufin magance yaduwar cutar coronavirus, masana da manazarta na ganin akwai bukatar mai da hankali sosai wajen fadakar da jama'a dangane da daukar matakan kariya daga daukar cutar ko kuma yada ta zuwa ga wasu. Daga Abuja, wakilin Hassan Maina Kaina na dauke da rahoton.
Wata likita kuma shugabar gidauniyar kiwon lafiya ta Medicare Foundation, Dr. Zainab Shirkati Bakutu, tace baicin yaki da hukumomi suka daura da wannan cuta ta coronavirus to fusuma jama'a dole ne su dau mataki a daidakun su.
Kawai kadan in an taba kwayar cutar nan sai a dauke shi daga bada hannu, daga tari, daga zama a wuri daya ko mutum ya taba kofa ya bude kofa wani ya zo ya bude kofa da wannan hannun kuma da nashi hannu shikenan sai dauka ka dauka ka taba fuskanka ki taba fuskanki ko ki shafa idanki shikenan ya shiga ciki. Shi yasa kasashe kamar China inda ya fara su da yake suna da tsananin bin doka da yazo aka yi abun yadda ya kamata kowa aka tsaida shi a gida yanzu gashi nan sun fara ganin rashin shi yadda ya kamata komai da komai ba motsi a garin da ya fara Wuhan. Wasu kasashen Europe wanda suke gani su sun iya kamar Italy suka ci gaba da fita ana zuwa ana shan coffee ana zama a waje da sauransu ba su rufe ko ina ba da sauri amma gashi nan yau irin bala'in da suke gani daga wannan ciwon mu ba mu da irin wannan karfin a Africa gabaki daya balantana a zo a ce a Nigeria.
Tsohon shugaban hukumar yaki da cutuka a Nigeria wato NCDC Professor Abdulsalam Nasidi yace yanzu babban aikin da ke wuyan gwamnatoci musamman a jihar Arewa shine ci gaba da gangan fadakarwa sosai
a kasan rashin ganewa ne aikin da ke gaban mu yanzu shine wallahi a arewa nan a takamai da himma kan fadakar da mutane ni zan ce ba ina bangaren ne ya kamata a fuka kashe kudi domin a tabbatar mutane sun gane idan kudi ya ci da ya tsira wasu ba su da cewa akwai cutar ba su kuma daukar manya ne.
Dr. Zainab Shinkafi tace babban abin yi a halin yanzu shine tun da farko mutane musamman anan arewacin Najeriya su yi wa kansu kiyamun laili
saboda haka muna kira ga mutane da su guji wannan cutar idan ya kama kasar mu yadda ya kama wasu kasashe masu hali masu asibitoci masu isassun kwararrun likitoci da nurses da magani ba za mu iya ba.
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina to har yanzu dai akan wannan batu Alheri Grace Abdu ta tattauna da Professor Gobe na Maiwa shehin malami a jami'ar Diop dake Senegal wanda ke ganin wajibi ne gwamnatoci da ma al'ummar nahiyar Afirka su tsaurara matakan hana yaduwar cutar coronavirus a nahiyar la'akari da irin lahanin da take yi a kasashen da suka ci gaba da ke da ingantattun tsarin kiwon lafiya da kuma yadda tsarin yake a kasashen Afirka.
Ita wannan allobar Girsi Alheri wato ba ta san bakin mutum ba, ba ta san farafata ba, ba ta san kasa mai arziki ba, ba ta san kasa mai talauci ba. In ta shigo cikin kowace ƙasa ce za ta ɗebi abin da za ta ɗibawa wato shine cewa da ni har yanzu mamaki nake a ce wai za ta ɗiballa cikin ƙasashenmu shin hujjar da wannan faɗin shine a bangane ba har yanzu an gani ita ta son ta yi ɓanna ta shigo ƙasar Italiya ta yi ɓanna ta shiga cikin sauran ƙasashe ta yi ɓanna shin kawai haka in ta shigo cikin ƙasashenmu ne za ta samu wani yaji ne daban can wanda ba ta iso da shi ba daga waɗancan ƙasashen. abinda ake iya faɗi girsa alheri shine cewa bannar da ta yi sauran kasashen za ta yi cikin kasashen mu kamar yadda ta yi shi ko'ina kowa zai samu sakamakon irin bannar da ita wannan coronavirus din take za ta iya yi mata lalle ana fargaba da cewa a nan nahiyar Afirka akwai mutane wa'anda ke ganin kamar abun ba gaskiya bane to wa'annan a cikin duniya ko ina ana samun irin su wa'anda ke karyatar da abu su ba haka bane idan aka ba su
har ma professor akwai waɗanda suke cewa turawa ne suke da farko dai lokacin da aka fara cewa kar aka ba da umarnin cewa kada a je wuraren ibada kar a je masallaci kar a je church ranar Lahadi waɗansu suna cewa kawai nema ake hana su ayyukan ibada
to wannan kuma wato idan musulmi sun faɗi su suna da cewa da ɗan gidan coci su ma a hana su zuwa wajen sallah da kirista da yesu almasihu idan kuma kirista ne ke faɗin haka su suna da cewa musulmi a hana su zuwa cikin masallatai ko kuma an gargaɗe su ta cewa da su bar zuwa ba a wai an ce a hana ba ne gargaɗinsu ne aka yi aka ce su bar zuwa ina dai tuna musu da cewa a zamanin wata annoba da aka samu a ƙasar Sham lokacin sayyidina Umar musulmi ne ke ma magana a lokacin sayyidina Umar shine da zai shiga sai wannan allobar da an kasance tana cikin sai ya ce kar a shiga da aka ce mishi da me yasa ba a shiga ya ce to ba za mu shiga ba cikin gaibu amma kuma za mu na cikin gaibu abin da ya faɗi kenan sayyidina Umar ne ya faɗi haka wato akwai darasi da ya fito muna daga kamar rayuwar sahabobin annabi to kenan yanzu wannan da ta zo haka ba ce kada mutane su yi sallah ba amma cewa aka yi an shawarce su ne da cewa da su dan dakatar da har lokaci kuma in aka ga an ciwo kan wannan abu sai koya koma sallah shi shin a gidanka in ka yi sallah bai yayuwa ne ba a karba ba kuma ga shi cikin irin halin da ka shiga lalle akwai wanda ke cewa kama abu ne makarkashiya ce ta turawa wannan irin ta bayan fage duk masu ilimin kimiyya yau sun san da wannan kwayar cutar gaskiya ne zahiri ce akwai ta sai dai yanzu irin matakin da ake dauka ne saboda wata rana an dauke su ne ba cewa da an kira su mutanen ba an tattauna da su an kwatanta musu yawancin mayikantan namu na nahiyar Afirka duka ba su girai wa'anda abin ya shahara su ba kwatanta musu ka ce musu gashi ko meye abin nan lalle a jamhuriyar Nijar an kira wasu kungiyoyi an tattauna da su to amma ai abin bai kai cikin kasa ba can inda ya zamanto a ce kamar sarakai masu hakiman gari da sauransu wasu kungiyoyi da hakan ga masu faɗi aje ba kire su ba aka ce su je su jawo hankalin mutane
to matakin nan kuma da wannan mataki kuma da aka dauka na dakile yaduwar cutar nan musamman na hana mutane zirga-zirga ko kuma tilastawa mutane zaunawa a gida akwai waɗanda muka tambaye su cewa me yasa suke ganin ƴan ƙasashen Afirka suke bijire ma waɗannan doka suna batun cewa mutum da yunwa a cikin shi yayi zai ya zauna a gida
yauwa talauci tsananin talauci ne wato gwamnatocin ne namu da shugabannin namu ba su dauki ba matakin ne waɗanda ya kamata su rikai wannan matakin nasu da suka dauka mutum kana gidanka baka da abinci a gidanka dole kuma kana da ƴaƴa sun kai takwas a cikin gidanka kowane ya kawo idanun ka dora maka da tsinsa ya tsaye kuna bakin wake ba kai ka wata kaje ka nemo musu abin da za su ci wato inda ya zamanto muna da hali wanda ya zamanto gwamnatocin mu za su kawo ko da taimako ne dan kalilan kowane sati su dan makowa za mu samu mu yi aiki da irin umarnin da suka bada na rage zirganiya na dai kenan yanzu idan muka je muka dauka zirganiya wani gari zuwa wani gari kowa ya san yadda mutanen kasashen mu na Afirka suke wani kasuwanci ko suke zuwa neman wani abinci wani waje wato bugu da kari dai ke dai ba abin da ya kawo ka sai cewa da bari in je in nemo abin da na ci domin idan ban je na nemo abin da na ci ba abin nan da ake gudun kamar cewa coronavirus zai min shi a waje to ni a cikin gida na zai zuwa tardadi wato zan samu mutane masu rayukansu a nan cikin suna zama cikin gida saboda ba su da abinci ba su da ruwan sha ba su da duk abin da ya zamanto za su rayu da shi a cikin gidajen nasu dole ila kila su fito waje su je su samu abin da za su amfani da shi domin rayuwarsu wannan shine kan haka wannan kuma mataki ne na kamar rakiya irin wa'annan matakin nan nasu da su gwamnatin nan ba su dauka ba ta fannin abinci da ruwa da sauransu da hakan gana na tattalin rayuwar al'umma.
Farfesa Abube na mai wake nan a zantawar sa da Alheri Grace Abdu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka.
Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan shirye-shiryen da Najeriya ke yi na kwashe 'yan kasar ta mazauna kasashen waje sanadiyar annobar coronavirus da ta addabi duniya. Kuma shirin zai mai da hankali ne kan nan Amurka, kasar da tafi kowace yau masu dauke da cutar da kuma waɗanda suka mutu sanadiyar ta. Sunana Mahmud Lalo. Bayan da cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan duniya, kasashe da dama na ta kokarin kwashe 'yan kasashen su dake zaune a wasu kasashe daban a wani mataki na kare su daga kamuwa da cutar a kasashen da yaduwar cutar ta kasance, kamar a nan Amurka da Burtaniya. A dai 'yan kwanakin nan ne ita ma Najeriya ta bi sahun ire-iren waɗannan kasashe wajen fara shirye-shiryen kwaso 'yan kasarta daga sassan duniya. Izuwa ranar 14 ga watan nan na Afrilu, hukumar da ke kula da 'yan Najeriya mazauna kasashen waje ta NIDC ta ce sama da mutum 2,000 daga kasashe daban-daban sun mika bukatun su na amai da su Najeriya.
So the missions are compiling the Nigerian diaspora commission.
Gaba hukumar ta NIDC a Bikin Dabiri Erewa kenan a wata hira da aka yi da ita a gidan talabijin din Arise News, wanda aka wallafa a shafin Twitter hukumar take cewa a halin da ake ciki, ofisoshin jikadancin Najeriya suna tattara sunayen kuma za mu mika su ga ma'aikatan harkokin wajen Najeriya. Saboda haka ministan ma'aikatar zai haɗa kai da kwamitin shugaban ƙasa da aka kafa don yaƙi da cutar coronavirus don a yanke shawara. Kuma ya danganta ne kan adadin waɗanda za su koma gidan, kuma Amurka da Burtaniya suke da adadi mafi yawa. To sai dai daga cikin ƙa'idojin da aka gindaya kafin a maida 'yan Najeriya gida, dole sai mutum ya ji ya yi gwajin cutar an ba shi shaidar cewa baya ɗauke da ita, kuma shi zai biya kuɗin gwajin. Baya ga haka sai mutum ya yarda za a killace shi na tsawon mako 2 idan ya isa Najeriya, sannan kuma shi zai biya kuɗin jirgin komawa Najeriya. Abinda mai bashin baki kuma mazaunin nan Amurka Dr. Nasir Danmo ya ce ya kamata hukumomi su sake duba wannan batu.
Allah ne zai karanta wannan abin rahoton sai ba ni mamaki, amma kuma ta wani gefe ba ni mamaki ba, saboda in ka lura mu a Najeriya, duka abin nan abubuwa sai mai fargar jaji ba abin da ake tsarawa. Manufa na anan shi ne wato kaga ya kamata kasashe da yawa waɗanda ba su ci gabansu da kai na Najeriya ba, za ka ga cewa suna tsari na irin wannan na kota kwana, yanda abubuwan da ba a san za su kullo ba sai a ana hiddama a wani sashi a cikin wata ma'aikata kamar ma'aikatar harkokin waje da za ta kula da irin wannan. To kaga yanzu da wannan abu ya zo ya faru babu kuma tsari kowane iri a kai ne, yana nuna kamar irin yanda abubuwan muke gudana ne a Najeriya, babu ba a tsara abu sai a yi sai abin ya faru sai a ce a fargar jaji abin gada a sake cin fargar jaji. Yanzu kaga bai dace a ce an abu ya faru ba irin kamar wannan za a zo a kwashe 'yan Najeriya daga kasashe daban-daban ake zaune kasashe a ce mun wai kai zaka biya kuɗin tiket ɗin jirgi da kanka, ai ka ga wanga abu bai kawo kallo ba, saboda ai 'yan wannan ne ma ai ka aikaje kai ma ka sai tiket ɗin da kanka ka koma gida. Wannan shi ne ra'ayina.
To hakan dai yana faruwa ne yayin da rahotanni ke nuni da cewa akwai 'yan Najeriya da dama da cutar ta shafa a nan Amurka. Mr. Ben Okonyi shi ne karamin jakadan Najeriya a New York, jihar da ta kasance matattarar cutar ta coronavirus a Amurka. A wannan hirar da suka yi da abokin aiki na Baba Yakubu Makehi, ya fara bayani kan halin da ake ciki.
Ya ce a daidai wannan lokaci abinda muke iya yi shi ne muna tuntuɓar mutanen da suka rasa 'yan uwansu, muna kuma nuna musu muna tare da su, haka zalika muke sadar da gwamnati a gida irin hali da ake ciki.
To sai dai a wani sakon bankwana da ta yi wa 'yan Najeriya da suka mutu a Amurka sanadiyar cutar ta coronavirus, hukumar da ke kula da 'yan Najeriya mazauna kasashen waje ta NIDC ta nuna cewa mutum biyar ne suka mutu a Amurka ya zuwa lokacin hada wannan rahoto, kamar da ta wallafa a shafinta na Twitter. To kamar Najeriya, Ghana ma ta rasa mutum 2 a daidai lokacin hada wannan rahoto sanadiyar cutar ta coronavirus. Saleh Imam Muhammad shi ne babban limamin al'ummar Ghana a New York, ga kuma karin bayanin da yawa Baba Yakubu Makeri.
Ita wancan goyon Allah laila da Allah mata rasuwa ai ta aka kai ta kuma su suka akwai limamin da aka aje musamman su da aka je kan train su ka gane aiko suna handling wannan abin, sai muna ga mutane ba haka muka so ba amma haka Allah ya so ka gane ko kuma ba haka ya faru mun da mun so da ba don irin ba don ga bin abin da yazo ba idan ka san rasuwai na haka mun ba za mu ce mu ba da amma dai ka haji ya kasance ba za ya idan ba bukatun kowa ya je wurin ka gane ko aka san family members suka je wurin kuma su ma zan san je ma akwai inda ake gura musu tsaya idan mu saurara mu ji instruction ba kowa na return da irin su aka tashi ko kace wai ba saurara su ga sun ba da instruction ya so
masu aro da haka ne muka kawo karshen shirin duniyar Amurka wannan mako sai kuma mun ji ko idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da Dr. Nasir Danmowa ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Ta gaida Muhammad Lalo. Yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu sauraron mu da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Haruna Abdulmumini ne gado Doguwa da Iliyasu Ibrahim KD Ambushia inda suka ce salamu sashen Hausa. A yau muna so ku ba mu dama domin mu yi kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya cewa ya zama wajibi ta saka idanu sosai akan kwamitin da ta baiwa tallafi ya raba wa ƴan ƙasa. Don kuwa matukar hukuma bata sa ido ba to tallafin ba zai iso ga masu karamin karfi ba. Kawai za a ƙara wa mai karfi karfi Allah ya kyauta. Sakonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau inda yake hakika yadda cutar coronavirus ke neman yin kama wuri zauna a kasar mu Najeriya abin tayar da hankali ne matuka. Muna kira ga gwamnatin kasar tamu da ta tashi tsaye don taka wannan cuta birki. Haka kuma jama'a mu dage da yin addu'ar neman sauki a wurin Allah subhanahu wata'ala. Sai sakon Mahmud Salihu kauran namo da Zamfara inda yake Umar jahar Kano akwai bukatar ku baiwa hukumomi da jami'an lafiya dukkanin goyen baya da suke bukata dan ganin an dakile yaduwar annobar coronavirus a tsakanin al'ummar jahar. A yayin da dokar zaman gida na mako guda ta fara aiki a daren jiya, kasancewar duk abin da ya shafi jahar Kano to ya shafi daukacin arewacin Najeriya ne. Inda suka ce salam VOA Hausa, a yau mun shigo ne domin mu tsokaci dangane da yunkurin kasashen mu suke yi da koyar da dalibai ta hanyar internet ko talabijin ko radio. To gaskiya mu dai a tunanin mu hakan wani shiri ne da ba zai yi wani tasiri ba a kasashen Niger da Najeriya ganin yadda muke fama da matsalar service musamman ma mutanen karkara. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku.
Kafin mu yi sallama ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
A yau Juma'a kasar China ta ce adadin mutane da suka mutu a birnin Wuhan a sanadiyar annobar COVID-19 ya fi yadda aka zata a farko. Birnin Wuhan da ya kasance cibiyar wannan annobar a China ya ƙara adadin waɗanda suka mutu sakamakon kamuwa da cutar da sama da kashi 50 cikin 100. Daga yau Juma'a an fara addu'o'in kwanaki uku a ƙasar Tanzania akan neman kariya daga annobar coronavirus a ƙasar. Shugaban ƙasar John Magufuli ne ya kaddamar da wannan addu'ar a ƙasar baki ɗaya. Ya kuma umarci 'yan kasar da su tashi tsaye da addu'o'i ko Allah ya kawo musu sauki daga wannan annobar. Kasuwar hannayen jarin Amurka sun fara farfadowa a yau Juma'a, inda kamfanin Dow Jones ya samu karamar riba jim kadan bayan kada kararrawa. Kamfanin S&P ya samu riba da ta kai kimanin rabin kashi cikin 100, kana Nasdaq ya samu rabin kasa da kashi 2 cikin 100.
Ta takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da misalin karfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama muna taya iyalan Malam Zakari Musa dan Tora da na Alhaji Tubado Abdullahi Tafidan Giri. Murnar daurin auren ƴaƴansu Muhammad Zakari da Hamsau Tubado. Wanda za a yi gobe a tabar da misalin karfe 10 na safe a kofar gidan Alhaji Tubado Abdullahi Tafidan Giri. Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya mai albarka. yanzu kama madadin dukkan abokan aiki musamman Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather's Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayanta Murtala Faruk Sanyin na daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun hadu a shirin mu na dare ma'assalam.